jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarkin Hashim Jamal daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar an dade ana fuskantar rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya inda manoma kan zargi makiyaya da korar dabbobi cikin gonakin su suna yi musu barna lamarin da ya dade yana haddasa tashin hankali a Najeriya da ma wasu kasashen Afirka inda duk shekara sai an samu rahotannin tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma game da wannan batu ne shirin noma tushen arziki na wannan makon yin dubi kan dalilan da yasa filayen noma da kiwo suka karanci wanda da alamu shine musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da filani makiyaya wakilin murya Amurka Sunusu Adamu yayi mana dubi kan wannan matsalar inda ya tattauna da mai martaba Lami dan Adamawa
karuwar adadin yawar jama'a amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi karanci dake haddasa rikici tsakanin manoma da fulani makiyaya wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro ƙananan hukumomi a shekara ta 1976 kamar yadda mai martaba Lami dan Adama kuma shugaban Capital Placo na duniya Dr. Barkindo Aliyu Mustafa ya bayyana a hirar da nayi da shi
a lokacin wanda aka ba gabancin ƙananan hukumomi suna ganin kamar yawa sun samu ƴanci wajen NA wajen sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama to sai suka dauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da mai da sauran suka raba ma mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke daura kamar irin su shanu mu'jiza ce Allah ta ba su na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun samu ƴaƴa za su tura ma wannan ƴaƴan wannan ilmin so saboda haka ga kali kazo kai gona akai to kaga yanzu sun suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai suna ganin kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka mai da Najeriya abin da muke ciki haka ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada can nan kuma waɗansu ma ƴan siyasa ba su taimakon abubuwa din su suke haddasa irin abubuwan su zuga waɗansu su tashi su je su afkama waɗansu su karkashe duk wannan ba abin nan
bane mai girma mai martaba Lami dan Adama nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawan da aka samu na wannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya gan alƙibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye
to wannan abin dariya ne akwai wani haɗuwa da muka yi muna tattauna yanda za a yi gyara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yanda ka faɗa nan sai na tambaye shi na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba ya ce eh to ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi kuma yana so ya yi mu kiristoci duk ya maida mu kiristoci kuma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu ya yi mu turawa to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in maida kowa ya bi layi daya ba zai yi ba so mu yi tunanin wannan domin kullum a rinka wannan magana don laifi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yi wani abu bayan da za ka yi da wannan kungiyoyi to cikin Islam in kanta kungiyoyi nawa ne ake da su to shine
basarakin ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar Najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa daya dunkulalliya
lokacin da Russia suka kafa mulkin kwaminanci sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lafiya to dole ne mu yadda akwai bambance-bambance a tsakani ko na kabila ko na addini in muka yadda da wannan na yadda kai Bahaushe ne wancan Inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ni to me zai kawo fada tsakani mu amma sai kowa ya tashi ya ce sai shi ne ya kamata ya yi kaza a kabila shi kaza a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lafiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma za mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu yi aiki tare in muka yi wannan to za mu zauna lafiya haka Soviet Union suka zauna lafiya don kabilun da ke a lokacin Soviet Union Allah kada ya san abin nan nasu amma ka taɓa jin an yi faɗace-faɗace ko wani abin nan wannan shawara da aka bayar shi ne suka bi no? a'a in yamir ya ce a shi wai sai ya zama shugaban ƙasa to in yamir bai zama shugaban ƙasa ba me zai faru a duniya eh? in Allah ya kawo lokacin da in yamir zai zama shugaban ƙasa dole ne ya zama shugaban ƙasa ba da karfi ba
ko yaya masarakin ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru 57 da ayyana na samun yancin gashin kai
akwai inyamirai shugabanni da kuma dokta bai a cikin su wanda sun gani sun ji sun ya kamata su yi wa matasan su magana mu kuma har arewa haka mu yi matasan mu magana shikenan sai ga an samu zaman lafiya no to dole ne mu gano cewa akwai bambance-bambance in mun gano wannan kuma mun yarda akwai to za a zauna lafiya
Mai martaba Lami din Adamawa kenan Dr. Barkin da Aliyu Mustafa a tattaunawar da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu kan hanyoyin da za a samar da zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya da ma sauran al'umman Najeriya baki daya. Masu rarraba Amurka karshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin musamman ma wakilin murya Amurka Sanusi Adamu. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.